Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 9 ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To, Maryam, Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da martani kan sako 'yan matan ciwo a Najeriya. Wata cuta sabuwa ta bulla a ƙasar Liberia, an fara samun haske kanta, sannan an kuma fara samun haske kan mutumin da ya lashe zaɓen shugaban ƙasa a Koriya ta Kudu.
A shirin namu na yanzu za ku ji martanin da wasu ke ci gaba da maidawa a kan sako 'yan matan nan na garin Chibok su 82 da aka yi cikin makon da ya gabata. Haka kuma za ku ji rahoto akan kiran da wasu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya suka yi akan gwamnati ta taimaka ta ceto sauran 'yan matan da ke hannun 'yan Boko Haram. Muna kuma ɗauke da sharhin da tsohon jakadan Nijar a Libya Yusuf Bashir ya yi akan ƙoƙarin da ƙasar Morocco ke yi na shiga ƙungiyar ECOWAS. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To, jama'a, barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana jin daɗi da farin ciki da 'yancin da 'yan matan Chibok 82 da wato suka samu a Najeriya. Ta kuma kira akan al'ummar Najeriya din ciki har da danginsu 'yan matan su tarbe su da hannaye bibbiyu ba tare da nuna musu wata ƙyama ba. Wani mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wato Antonio Guterres ya faɗa jiya Litinin cewa akwai buƙatar duk ƙasar wato baki ɗayanta ta Najeriya ta haɗa kai ta taimakawa 'yan matan domin a ci gaba da rayuwarsu a cikin jama'a. Daman dai shugaban Najeriya ɗin Muhammadu Buhari ya alƙawarin cewa shi da kansa zai rinka saka ido wajen ganin ana kula da su. Yanzu haka dai hukumar ƙayyade al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wasu ƙwararrunta zuwa cikin Najeriya domin su je su taimaka wajen kwantarwa 'yan matan na ciwon hankalinsu da kuma ganin sun ci gaba da rayuwarsu. A ranar Lahadin dai da ta wuce ne kungiyar Boko Haram wacce ta cafke 'yan matan Chibok mai 976 ta sako 82 daga cikinsu, bayan da ita ma Boko Haram ɗin aka maida mata wasu daga cikin mutanenta da ke hannun hukuma.
Wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce wata cuta mai ban mamaki ta bayyana a ƙasar Liberia har ta kashe mutane 13. Cuta ce da ake samu daga wani sinadari da ke haifar da ƙwayar cuta mai kama da sankarau kuma mai kisa a cikin ƙwaƙwalwar mutum. Mutane aƙalla 31 suka kamu da wannan cutar a cikin makonni 2 da suka gabata, kuma daga cikinsu ne mutane 13 suka rasa rayukansu. Rahotanni sun ce an kai samfarin wasu sassan jiki 4 daga cikin mutanen da suka rasu zuwa cibiyar yaƙi da cututtuka da ake kira CDC ta Amurka don gudanar da bincike. Jami'ai a can Liberia sun ce akasarin mutane 31 da suka kamu da wannan cutar duk mutane ne da suka halarci jana'izar wani shugaban addini da ya rasu a can Liberia a ranar 22 ga watan Afrilun da ya gabata.
Sakamakon da aka fara samu daga zaben shugaban ƙasar da ake a Koriya ta Kudu na nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar DPK Munje shi ne ke nuna alamar ya lashe zaben. Binciken da kafofin watsa labarai na KBS, NBC da kuma SBS da suka gudanar duk na nuna cewa mun da ya kwashe kamar kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un da mutanen wannan ƙasa suka jefa. Kuma ita wannan ƙididdigar ta zo daidai wa daida da hasashen da aka yi tun kafin a yi zaben, wacce ita ma ta nuna cewa mun ya ba da tazara aƙalla kashi 20 cikin 100 a kan sauran 'yan takara 13 da ke cikin zaben. Rahotanni sun ce mutanen da suka fito jefa ƙuri'ar nan suna da ɗimbin yawan gaske a sanadin cece-kucen da ake fuskanta dangane da dambarwar abin sha na miliyoyin daloli da tsohon shugabar Koriya ta Kudu ɗin wato Park Geun-hye ta samu kanta a ciki, abinda kuma ya janyo tarukan zanga-zanga na makonni da dama kuma har ya kai ga majalisar ɗinkin wato majalisar dokokin ƙasar ta tsige ta.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tsageren 'yan tawayen ISIS ta fito da wani faifan bidiyo jiya Litinin da daddare, inda take nuna suna yi wa wani ma'aikacin leƙen asiri na Rasha yankan rago a Siriya. Ƙungiyar ta ISIS ta ce abinda ta nuna shine yadda ta yanka Captain Yevgeny Petrenko, ɗan shekaru 36, wanda ƙungiyar ta zarge shi da laifin cewa ya kutsa kansa cikin rassanta da ke yankin Caucasus na arewacin Rasha. Sai dai kuma a cewa kafofin watsa labaran Rasha, tuni ma'aikatar tsaron ƙasar ta musanta cewa mayakan ISIS sun taɓa kama ko ɗaya daga cikin ma'aikatanta. Mutumin da aka ce shine Petrenko a cikin bidiyon ya ce gwamnatin Rasha ce ta aike shi don ya yi shiga burtu, ya shiga ƙungiyoyin ya ga irin wainar da shugabanta ke toyawa. Haka kuma ya zargi hukumar tsaro ta Rasha da cewa ta juya masa baya.
To, a ƙarshe an yanke hukuncin ɗaurin har shekaru 2 a gidan tsarka kan gwamnan jihar Jakarta ta ƙasar Indonesia, wanda Krista ne bayan da aka same shi da laifin yi wa musulunci ɓatanci a wata shari'a da ake ganin kamar babbar jarrabawa ce ta farko da ake yi wa aƙidar jurewa zama da juna a Indonesia ɗin. Shi wannan hukuncin ɗaurin, wanda aka ce ya mazarce tsawon lokacin da lauyoyin da suka shiga da ƙararsa suka nema, yana zuwa ne kamar wata guda bayan da shi mutumin mai suna Basuki Jahaya Purnama, wanda ake wa laƙabin Ahok, ya sha ƙasa a rumfunan zaɓe a lokacin da ya yi ƙoƙarin ci gaba da zama kan muƙaminsa na gwamna. Tun da cikin watan Disamba bara ne aka gurfanar da shi wannan gwamna a gaban kotu, a bisa zargin cewa ya ɓatanci a kan addinin Islama lokacin da yake yaƙi neman zaɓe a kusa da birnin na Jakarta, wanda ainihin shi ne ma babban birnin wannan ƙasar. Rahotanni suka ce lokacin ne shi Ahok ya karanta wata aya ta Alƙur'ani domin ya nuna cewa ba inda aka hana musulmi ya zaɓi wanda ba musulmi ba. To, bayan da maganar tashi ta bazu a duniyar gizo ta intanet, ce abin ya janyo cece kuce da tarukan zanga-zanga inda aka ta sukan lamirin shi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya. Tun bayan sako ɗaliban makarantar Chibok guda 82 da aka yi cikin makon da ya gabata, jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da lamarin. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu Alhikaya.
In ka ɗebe kaɗan daga matan Chibok da suka kubuto daga Boko Haram tun sace su shekaru 3 da suka wuce, kuma suke ci gaba da karatu, ba labari na gama gari kan sauran da ba mamaki dalilan tsaro kan sa gwamnati kange su daga ganawa daga kowanne a manema labaru. Alƙaluma sun nuna mata 276 ne aka sace tun farko, 57 suka kubuto, aka tsinto 3, aka sako 103 ta hanyar yarjejeniya. Yanzu kuma ake neman saura 113 da ƙaunanin ko dukkansu suna raye ko kuwa akwai wani lamari aka san haka. Aisha Yusufu ta ƙungiyar BBOG da ita ma bata taɓa ganawa da matan ba, ta ce lalle suna buƙatar kulawa ta musamman da mayuwar nan gaba su koma gida.
Gwamnati din ita ta san abinda take sanyi, wancan kalin bata so mu gansu ba, kuma har yanzu din wanda aka kawo mu gansu ba, mu wannan bata dame mu ba. Yanzu din ma an san suka yi niyya wai mu gansu, muna nan kai tsaye mu gansu mu taimaka, idan kuma suka yi niyya ba mu gansu ba duk wannan na gwamnati ne. Amma abin da muke cewa iyaye ya kamata a bar iyaye su ga ƴaƴansu, dan abin nan fa abin fargaba ne. Wallahi yanzu abin tausayi kaga iyayen da muke tare da su a nan ana suna ta kukar, kuma wasu daga cikin su suna da cutan hawan jini da sauransu, kuma wannan abin da da ƙara musu hawan jini ne, kuma ba mu san irin wannan abun ba. Abin da muke kuka akai gwamnati ta yi abin da ta kamata a kowane lokaci, kuma a rika daukan mutane ana magana su, most especially iyayen.
A nasu bangare ɗaya daga iyayen yaran da ƴan Boko Haram suka kashe a sakandaren Buniyadi, Ado Malam Madalla na ganin ƴan gwagwarmayar na zakewa da yawa.
Ƴan Brickback Gels Nasiru, ya kamata masu magana da yawun shugaban ƙasa su gaya musu, banda ƴan matan Chibok fa akwai irin uwayen ƴan matan Chibok wanda ya fi 300 Boko Haram sun tafi da su, babu su babu labari. In kana maganan ai wannan a makaranta ne aka dauka, ina na Gamman College Buniyadi, igwa fa ka je kafin gari ya waye babu igwa, an kashe yara sun fudiri, dana da dangoni Ali da dallawan Gujja face face suke zuwa, an kakkashe yaran nan a kobar gina kai wa dana bullet 9. Ban yi tari ba, tango garin mu ya waje, Aisha ne ta zo bura ta magana aka je ka bude. To, su sani mu ma ƴaƴan mu kashewa ma an yi a gaban mu ba adadi, an ɗebi matan abokanan mu an tafi da shi, lawanin anguwan mu da kokkoce kop gidan sa ka ɗiba a Buniyadi, burabura je gaisuwa, ba wanda ya zo yi wa Abuja zanga-zanga.
kwamitin shugaban kasa da ke kula da arewa maso gabas ya ce a yanzu abin da ya sanya a gaba shine tsugunar da al'ummar yankin da yan Boko Haram suka raba da muhallansu na ainihi. Alhaji Tijjani Tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin.
Yadda sojojin mu na Najeriya suka yi kokarin su kwato kasashe da kuma gurare daga wajen Boko Haram, mu ne masu tabbatar da cewa farin hula na wannan area din sun sami ci gaba da rayuwarsu a yadda suke yi da amma ba fi ba. Shine shi shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya nada wannan committee wanda ya sa shi General Danjuma ya chairing saboda mu tabbatar da cewa mun maida gurbi a inda aka rusa a nan yankin arewa maso gabas.
Baya ga matan Chibok da ke bukatar samun natsuwa da ci gaba da karatu, gwamnatin kazalika na da wani shirin sauya tunanin yan ta'adda da suka tuba don cire musu mummunar akida. Nasira da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu. Haka zalika, duk da yaba da kokarin da gwamnati ta yi wajen ceto ƴan matan na garin Chibok, wasu kungiyoyi da kuma al'ummomin da har-haren Boko Haram suka shafa na ganin cewa akwai abin duba, ganin har yanzu akwai wasu da dama da ke hani ƴan bindigar. Ga Ibrahim Abdulaziz.
Manazarta irin su Abdullahi Damari na kungiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation Center na ganin ya kamata gwamnati ta fara da wannan yunkuri na musayar da zai kohara da sauran ma waɗanda ke hannun ƴan Boko Haram.
Abinda ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da kungiyoyi masu sa kai, wato irin non-governmental organizations da suke cikin wannan harkan, su yi kokari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran ƴan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannun Boko Haram. Idan muka duba akwai ƙauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saci ƴan mata. Akwai makarantu kamar makarantan Bunyadi, shi ma an ji an saci yara a gurin. Wannan dukkan su a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an maida su wajen al'umma. Wannan shine ita ke matsayinmu.
Bayanai na nuna cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na Boko Haram, wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu. Batun da kwaɗan majalisar wakilai Mr. Adamu Kamar ke maci a so ma da a duba batun jama'ansu da aka sace.
To, mu ji wannan labari da farin ciki kwarai da gaskiya, musamman mu mutane a Michigan da Madagali, yanda shi shugaban kasa ya yi kokari har a sako ƴaƴanmu 82. Gaskiya muna godewa shugaban kasa bisa ga kokarin da yake yi. Kuka mu shi ne mu a Madagali, musamman a kauyuka na Madagali, a ɗiba mana mata ya fi ɗari biyu. Mata nan kuma yawancinsu a gidaje su aka ɗiba su. Da suke rai ɗaya ne, da suke kuma shugaban kasa na shugaban kasa mu ne duka. Muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk ran da za a tattauna akan sake wanda ƴan Boko Haram suka kama su. Muna roƙe su, muna roƙe shugaban kasa ya sa matanmu da aka ɗiba su daga Madagali wanda su wanda yake hannu ƴan Boko Haram, mu suwa mu samu a sake mana su, mu haɗa su da iyali su kamar yanda ƴan uwanmu a Chibok suka samu.
To sai dai kuma kawo yanzu hankula fa sun fara kwanta a wasu yankunan da aka kwato daga hannun mayakan na Boko Haram. To wai koya al'umman waɗannan yankuna ke ji da musayar da aka yi a yanzu? Malam Yakubu Musa, wannan asalin yankin Ubane da ke jihar Borno, ya kuma bayyana farin cikin su ne da cewa
an yi farin ciki wannan abin da ke faruwa, kuma ya nuna mana cewa gwamnati da gaske take bata kasara guyuwa ba ko bata yi bacci ba game da wannan al'amari. Kuma labari ne mai daɗi, labari ne kuma mai ƙarfafa guyuwa cewa har yanzu gwamnati tana kan bakanta za ta wato mana wannan ƴan mata.
Kungiyar bada agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin kasar Switzerland ne ma suka jagoranci tattaunawa da ta kai sako ƴan matan. Kuma tun a watan Afrilun shekarar 2014 ne dai mayagan na Boko Haram suka yi awon gaba da waɗannan ƴan matan su kusan fiye da 200 daga wata makarantar sakandare da ke cikin garin Chibok a jihar Borno. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Daga nan kuma bari mu leƙa Jamhuriyar Nijar. Ƙasar Morocco ta fara yunkurin shigar da kanta sahun ƙasashe mambobin ƙungiyar ECOWAS ta hanyar ofisoshin jakadancinta da ke ci gaba da tuntuɓar shugabannin ƙasashen wannan yankin don ganin sun amince wa wannan buƙatar. A tattaunawar da suka yi da wakilan sashen Hausa Sulaiman Mani Barma, tsohon jakadan Jamhuriyar Nijar a Libya, Ambasada Yusuf Bashar na kallon wannan yunkurin na Morocco ta fuska biyu, wato amfaninsa da illolin da ke tattare da shi.
Ana gani da Marokin ce ta sake kibla zamanin sarki Hassan II hankalin shi komo shi wajen Turawa yake amma dan shikin nan tun ya kama ya gwada da shi cikin Afirka yake can da dai su larabawa suke Afirka kamar Maroc kamar Algeria kamar Tunisia kamar Libya kamar Egypt suka ba da kansu can wajen larabawa sun kansu kansu larabawa suka dauki kansu suka kale bukaki mutane yanzu sun fara ganiya unhwanin zawon Maroc cikin Sidiawo iya dewa na farko sun yi nisa cikin kare-kere wajen ilimi na kowane bangare ko lahiya ko wani matematik ko duk abin da ka dauka bangare ne na ilimi suna gaban mu kwarai kenan muna ilimin unhwani da wannan na biyu an ka diba suna da kudin su na kansu suna ta hidda shi kuma kudin bai zai ba
ya kake ganin ita kasar Maroc din akwai wani abin da take bukata ne wajen kasashen Afirka ta yamma wannan yunkuri nata na kokarin shiga kungiyar Sidiawo
Maroc ta da manyan bukatoci in ba ta mikin bukata ba tsawa za su zo su saida mu kayan su da arha yadda namu kuma su hina mu kyau amma wanda mun saba yanzu abin da horan take saida mu Amerika ta saida mu English saida mu a duk su kashe kirkire ta mu tumarin zai shiga kamar suma ita ma ta kawo abu mai arha ta hana namu hutowa haka sauran kasashe Turawa suka hana namu hutowa na biyu an suka shiga Sidiawo an aka zo kungira akwai ribar da dan Sidiawo yake da ita wanda an ba dan Sidiawo bane a kungiran nan shi ba haka bane dan shigo a kungira dan shigo kungira zai amshe mu dan akwai damu da za a yi dan akwai gada da za a yi dan akwai tumakanta za a yi ita kudin ta zai hina zai arha ta amshe kasuwancin nan kenan kasuwa ce Afirka yau ne ka dauke da Sidiawo kin baka rasa miliyon wajen 100 da wani abu na mutane
a tahiyar da ake a halin yanzu kana ganin shugabannin kasashen yammacin Afirka za su iya amincewa wannan bukata ta kasar Maroc
ina tunani zai yi nasara Nigeria an ce ba ta raba taka da kanta ba ta sunanta sai sai shiru mu kuma su wani Niger wani Cote d'Ivoire wani Mali bumu da hujja ne mu ce bumu yarda ba kenan shigar ta ECOWAS kurun ta tambaya ne an da zai ta shigo amma ka amince da ta shigo Tunisia ta nan bakin kofa sai ta shigo Chad ma sai ta shigo
a gaida Salamu Mani Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne wasu dillalan takin zamani da suke bin gwamnatin tarayya bashin zunzurutun kudi har naira miliyan 39 suka yi da fifi a gaban ma'aikatar gona suna kukan cewa rashin biyan siyasa jarin siya kusa durkushewa game da wannan zanga-zangar ne muka sami jin ta bakin shugaban kungiyar su masu sayar da takin Kabiru Umar Fara wanda kuma yiwa wakilin mu Nasir Adamu Al-Hikaya karin bayani game da kungiyar da kuma bukatun su ga gwamnatin tarayya
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Kabiru Umar Fara kuma ni ne shugaban masu raba taki ga manoma na gwamnatin tarayya wanda aka fi sani da GES mun fito struggle ne saboda a baya mun sha wuya mun ba manoma kaya manoma sun ba da kudin su gwamnatin tarayya bata biya mu ba to don da bata biya mu ba kuma tayi alƙawarin za ta biya mu wannan biyan namu yana dan jan kafa yana da tarnaki mu kuma a aikatance muna shan wahala kasuwar mu ta tsaya business mu yana ta rushewa
ba mu labari ita wannan kungiya ta masu raba taki ita dama tsohuwar kungiya ce an dade da kafa
tsohuwar kungiya ce amma dai tsarin raba kayan gwamnatin ne ya kafa ta
yauwa yaushe aka fara wannan labukan
2013 2014 in fact daga 2010 aka fara gwajin raba kaya ga manoma through abin da ake kira e-wallet wanda har yayi zama ya canza suna ya zama growth enhancement scheme raba kaya da manoma wanda ita yanzu a kungiyance ta kai shekara uku. Mun kai shekara uku yanzu, kuma abin da ya karfafa tafiyar shine don mu ringa magana da murya daya. Muna samar da quality product, kaya ingantattu ga manoma. Saboda a GES manomi ne zai zo da kudin sa da zai biya rabi. So idan kayan ka bai da kyau ba zai biya ba. Shine beauty din gaba ɗaya program din. Shi zai zo da rabin kudi. Idan ya karba ya siya, shi manomi ne ya san me ya karba. Gwamnati za a cike takarda a nan, ita kuma wani za ta biya masa rabi. Shi ne tsarin intervention ne. To a wannan intervention din manoma idan suka biya, mu kuma muka zo karban na gwamnati tare, ana ake samun matsala.
Wato na sha jin wannan abun, amma yanzu gashi kun zo ma'aikatar gona, shin me kuka faɗa ne?
Mun faɗa ne cewar da Allah su yaƙuri da shi, save our souls, su taimaka mana don mu samu payment ɗinmu don mu ci gaba da harkokinmu. Ko da GS ko ba GS, mu masu da kayan gona ne, masu kayan da za su a gona ne. Da haka rike mana kuɗi zai haifar da matsaloli da yawa ga gwamnatin tarayya ta Buhari, wanda take son a koma gona. Mu ne muke so kayan nan da tsada da arhasa a guraren manyan kamfanonuwa a Najeriya ko a wajen Najeriya. Idan baka ba mu kuɗin ba, yawanci akwai kuɗin banki a ciki, banki bai taimaka mana mun shigo da kayan nan ba. Kaya idan ba zama available, in ba kaya isasshe a kasuwa, dole kaya ya tsada. It's simple economics. To gwamnati ba mu kuɗin mu don mu saro kayayyakin nan mu ci gaba da sayarwa manoma kaya masu kyau da rahusa. Idan ba biya mu ba, kaya zai karanci a kasuwa. Idan kaya karanci a kasuwa zai tsada. Idan ya tsada, manomi zai sha wahala. Idan manomi ya sha wahala, zai da kan ma'aikata da mutanen Najeriya. Saboda shi ma sai ya sayar da tsada don ya mai da kuɗin sa.
Wato ma'ana ita gwamnati akwai wani tallafi ne da take ba
manoma. Tallafi take ba manoma a ƙarƙashin wannan tsarin. Idan kaya 40,000 ne sai ta ce manomi ya kawo 20,000. Ita za ta biya masa 20,000. Misali, idan taki ne za a ce to gashi buhu biyu ne, ka biya ɗaya baka ɗaya kyauta. In ka biya ɗaya gwamnati tare ta biya ma ɗaya. Duk tsarin ya zo daban-daban da tsarin sa daban. Wannan karan an ƙara ma har da takin gargajiya, har da iri, har da chemicals da za su kashe ƙwari.
Kuma kun kawo taki da dama ko raba ma ba?
Raba manoma. Manoma sun biya ɓangaren nasu kuɗi, amma ɓangaren gwamnati shi ne muke kokawa a biya mu don mu ci gaba da harkokinmu.
Shin zuwa yanzu kamar nawa kuke bin gwamnati?
Tsohon bashi wanda gwamnati ta tare da ta biya abin da ya rage 29 biliyan naira. Wannan kwanan nan da muka yi muka gama, wanda aka ce da mun gama nan take za a biya mu, shi kuma 10 biliyan naira ne. So ta gaba daya mana magana 39 biliyan naira. Wanda shi muke fatan a biya mu nationwide, duk ba inda ba mu a Najeriya. A biya kowanne mu kuɗin sa, ya je shi gaba da harkokin sayo kayan da za a sa a gona ya siyar. Don manoma su samu kayan nan mai kyau da rahusa da kuma akan lokaci.
Ya wannan ya shafi harkokin ku na samar da taki?
Ya shafa kwarai da gaske, saboda ayin baka da kuɗin ba inda ake sayar da taki a ƙasar nan kake siya bashi. Kamfanin da suke buga taki a ƙasar nan guda biyu ne, Notore da Indorama. Ba sa baka buhu ɗaya sai ka sa kuɗin su a kan sun ga alata. To in kana da limited resources, ba za ka yi sayan enough da har kasuwa za ta zama akwai enough da za a yi competing price ya zama down ba.
Yanzu mi gwamnati ta gaya muku bayan kun zo
kun yi wannan hakuri za a biya mu. Ba mu da tabbacin magana ne, shi sa muke ta wannan zanga-zangar. Muna son lalle su yi documentin cewa sun yi da garan da za su biya mu. Dan a baya suna ta gaya mana da baki, yanzu mun fito mu ji face to face kuma magana a rubuce.
Shugaban kungiyar masu raba takin zamani a Najeriya kenan Kabiru Umar Fara a hirarsa da Nasiru Adamu Alhikaya kan wata zanga-zanga da kungiyar ta gudanar domin neman gwamnati ta biya su haƙoƙinsu domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu wanda zai kai ga bunƙasa harkar noma a Najeriya baki ɗaya. Masu sauraron mu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu kamar yadda aka saba, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amuradin duk waɗanda ku ji muryoyinsu, musamman ma Nasiru wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To madalla, a nan birnin Washington DC agogonmu na ci a ƙarfe 11:24. Kafin ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana, ga wannan saƙon.
Kowa ya zamto wayewa,
aljama'u cutarwa,
da gangami a akan cutar kanjamau a kauyuka da dama har nawa gudunmawa muryar amurka ta yi gan kanjamau ta zanto kaucewa
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Adamu Aliyu na Gulde, wanda ya ce muna maraba da dawowar ƴan matan Chibok daga hannun ƴan Boko Haram. Amma abin tambaya anan shine, me yasa ba a maganar waɗanda aka sace a garuruwan Kwanduga, Baga da Masak Izge da Gamsuri ba ma da ke jihar Borno? Ko dai siyasa ake yi da sunan ƴan matan Chibok ne? Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar Mulya Talaka na jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, wanda suka ce muna roƙon Allah ya baiwa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ƙoshin lafiya, ganin cewa ya sake komawa ƙasar Ingila domin a duba lafiyarsa. Da fatan Allah ya ƙara masa lafiya ya kuma dawo da shi gida lafiya. Amin. Al'ummar ƙasar Koriya ta Kudu, da fatan za ku yi koyi da ƙasashen duniya wajen gudanar da zaɓenku na yau Talata, lami lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana, haɗi da martaba doka da kuma karɓar sakamakon zaɓe din da ya kasance. Sako daga Husaini Abba Dambam, jihar Bauchin, Najeriya. Sai kuma sakon Alhaji Melayi Sufari, jihar Yobe, wanda ya ce hakika mun ji daɗin sanarwar da babbar jam'iyyar PDP ta yi na cewa burinsu shugaba Muhammadu Buhari ya samu lafiya. Hakan ya nuna siyasa babu gaba ko mummunar aƙida. Fatanmu gaba ɗaya Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya da nisan kwana. Salamu murya Amurka, ina taya iyaye da ƴan uwan ƴan mata ɗalibai na Chibok murnar sako su da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka yi. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta tashi tsaye don ganin ta ceto ragowar matan daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram da ma sauran mata da yara da ƴan ƙungiyar suka sace a jihar Borno. Sako daga Ahmadu Macina, jihar Yobe. Sai kuma sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda Zamfara, wanda ya ce muna kira ga mahukuntan kwalejin gwamnatin tarayya ta fasaha da kirkire, wato Federal Polytechnic Kauran na Moda, da su yi wa Allah su biya laborori da masu gadin kwalejin albashinsu har na tsawon watanni 6, wanda rashin biyan ya yi sanadiyar jefa su cikin mawuyacin hali. Daga ƙarshe sai sakon Abba Sa'ad Mahuta, ɗan ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina, wanda ya ce a yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta gaggauta saidawa mutane takin da aka ce ana kawowa domin a baiwa mutane su yi noma. Domin yanzu ne lokacin da manoma ke buƙatar takin.
To kafin mu yi sallama da ku ga Aliyu Mustafa ya dawo da labarai, amma a taƙaice.
Tumare ma taƙaice, Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce ta ji daɗi da sako ‘yan matan Chibok ɗin nan 82 da aka yi, amma tana son al'ummar Najeriya ciki har da dangin ‘yan matan su sa hannaye bibiyu su tarbe su domin kada a nuna musu wata kyama. Wani da yake magana da yawan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Litinin cewa akwai buƙatar duk ƙasar baki ɗayanta, wato ita Najeriya kenan, ta taru ta taimaka wa ‘yan matan nan domin su samu su ci gaba da rayuwarsu a cikin jama'a. A ranar Lahadi dai ƙungiyar Boko Haram da ta cafke ‘yan matan Chibok mai 76 ta sako su 82 ɗin daga cikinsu, bayan da ita ma Boko Haram ɗin aka maida mata wasu daga cikin mutanenta. Wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce wata cuta da ke da ban mamaki da ta bayyana a Liberia har ta kashe mutane 13 cuta ce da ake samu daga wani sinadari da ke haifar da ƙwayar cuta mai kama da sankarau amma cikin ƙwaƙwalwar mutum. Mutane aƙalla 31 da suka kamu da wannan cutar a makonni 2 da suka gabata, wato daga cikinsu ne 13 suka rasa rayukansu. Kuma abin mamaki an ce dukkan mutane 31 da suka kamu da cutar wai sun halarci wata janaza ta wani shugaban addini ne da aka yi a cikin Liberia da ya rasu ran 22 ga Afrilu.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirin namu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke gani za a iya farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin Boko Haram ya fi shafa. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya Mufid, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.